بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na ranar Juma'a mun shiga daren Asabar wanda shine daren 16 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya dace da lissafin 31 ga watan July 2026 daga wannan masallaci ne albarka wato masallacin Juma'a na Garki area 8 a nan cikin yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a cikin karatunmu na wata-wata wannan zai zama darasi na biyu kenan insha Allah a wannan littafi mai albarka wato asharun mujibatun linnajati abubuwa guda goma waɗanda za su sa mutum ya samu tsirara na gobe da kiyama wanda asalin littafin wata lacca ce da wannan malami mai suna Abdulrazzaq ibn Abdul Muhsin Al-Badr ya gabatar kamar yadda muka ambata a baya za mu tashi daga shafi na 6 inda malam yake cewa wa hadhihi risalatu mujaza harastu fiha ala al-isharati ila asharati umuri tu'addu min abrazil umuri al-azimati allati تحصل بها النجاة للعبد حري بكل مسلم أن يجتهد في تعلمها والعمل بها وسلوك مسالكها وتعليمها لمن يستطيع من أهله وإخوانه يتشي وهذه رسالة وانا وانا أنكر من لتافي موجزة تكيتكشي حرصت فيها نايف أي أشكل تافنا على الإشارة layi nuni ila asharati umurin zuwa ga wasu abubuwa guda goma to addu wadanda ake lissafa su min abrazil umuri al-azima daga cikin manyan abubuwa allati tahsul biha najatu lil abd manyan abubuwan da za su ja ma bawa ya tsirara na gobe al-kiyama yace hariyun li kulli muslim ya dace ga dukkanin musulmi an yajtahida fi ta'allumiha yayi kokari ya san waɗannan abubuwa guda goma wal amali biha kuma ya aiki da su wasuluki masalikiha kuma ya shiga cikin tafarkin su wata alimiha kuma ya karantar da su liman yastati'u min ahlihi wa ikhwani wanda zaka iya koya masa cikin ƴan uwanka ko iyalanka ko na kusa da su to ya dace ka gaya musu waɗannan abubuwa dan duk a tare a tsira gaba ɗaya li yafuza bin najati fi dunya wa yawmil qiyama dan a samu rabauta da tsira a nan duniya da kuma tsira a ranar gobe alkiyama wa yadhfara bis sa'adati al abadiyyati kuma dan ya rabauta da jin dadi na dindindin fi jannatin na'im a aljannar ni'ima Allah ka samu a ciki malam yace fa inna da'watal ibadi ila an-najati lalle kiran mutane zuwa ga tsira wa tamhida turqiha da kuma gyara hanyar tsira din wa tadhkira bi mujibatiha da tunawa mutane abin da zai sa su tsira hadiyun qa'imun shari'a ce tsayayya wa sunnatun madiyatu sunna ce tabbatacciya kama ja'a fil qur'an kama da Allah yake cewa ويا قومي ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار الله يبامو لبارين annaban Allah da yake cewa waya qaumi ya ku mutane na mali ad'ukum ila an-najah yaya ina kiran ku zuwa ga tsira watad'unani ila an-nar kuma kuna kira na zuwa ga wuta cikin ayar da Allah yake cewa tad'unani li akfura billahi ma laysa li bihi ilmun wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar ya kuna kira na akan cewa mutuncewa Allah kafirce akan abin da ba ni da ilimi akan sa, ni ko ina ta kiran ku zuwa ga Allah mabuwayi mai gafara. Kaga shi sunna ce ta annabawa, wato kiran mutane zuwa ga tsira da nuna musu hanyoyin tsira, nuna musu hanyoyin da suke ba na tsira ba don su guje musu. Wa qad qila, yace kuma ana fadan wannan karin magana ana cewa ma balu dinika tarda an tudannisahu wa thawbuka ad-dahra maghsulun min ad-danas tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna as-safinata la tajri ala al-yabas. Mawaki yace ma balu dinika, me yasa kake wasa da addininka? Tarda an tudannisahu, ka yadda shi addininka ka sanya shi cikin datti, cikin kazanta, cikin kamaya maya, ba ka so ka tsaftace addininka. Wa thawbuka ad-dahr, amma tufafinka kuma tsawon rayuwa maghsulun min ad-danas, shi kuma kullun cikin tsafta. Ba wanda zai yadda yana mutum mai mutunci mai hankali ya fito da riga wanda akwai manja a jikinta, ko akwai majina, ko akwai wani ragowar abin nan yaro ya shafa mishi wani datti. Ko da ka saka irin wannan riga, idan ka fito kaga tana da matsala, za ka koma gida ka je ka tambaya. Kullun haka muke saka tufafi na mutunci na karama, ba mu so a ga datti a jikin tufafin. In yayi datti za mu cire mu wanke mu gyara. To me yasa kullun muke mu tufafin wannan gyara, amma addinin mu mai damu da mu gyara shi? Shine abin da mai waka yake faɗa. Wato mu tsaya mu kalli muhimmancin addini yafi muhimmancin sutura da muka damu da ita dinnan. Sai ce tarjun najata, kana fatan ka tsira, walam tasluk masalika, amma kuma baka kama hanyar tsira ba. Kullum aka ce Allah ya sa mu cika da imani, kowa zai ce amin. Allah ka gafarta mana, kowa zai ce amin. Kowa yana fatan ka ce ya tsira, amma kuma aka nuna mishi hanyar tsira baya so ya bi. Sai ce inna safinata, ka sani shi jirgin ruwa, la tajri ala al-yabas, baya tafiya akan yashi. Indai ana son jirgin ruwa a ga yayi tafiya, to a sa shi a cikin ruwa. To haka duk wanda yake so ya ga ya tsira, to ya bi hanyar tsira. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala nahaja lil 'abdi tariqan najati, yace lalle Allah madaukakin sarki, wannan magana ya dauko ta ne daga nan, magana ce ya dauko ta daga Ibn al-Qayyim a cikin Uddatus Sadirin. Yace lalle shi Ubangiji ya nuna ma bawa hanyar tsira. Inna hadainahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura, ya turo annabawa da manzanni sun yi bayani. Koyaushe Allah yana tada malamai da masu wa'azi a cikin al'umma suna yin bayani, domin Allah ya tsaye mana da hujja. Allah bai ban mu sakaka mai abin da muke so ba. Wa fataha lahu abwaba, kuma Allah ya bude mana kofofin tsira, ya kawo ayyuka da yawa waɗanda za su saka tsira. In ba za ka iya wancan ba kai wancan, in ba za ka iya wancan ba kai wancan. Ya karkasa ayyukan nan, akwai na wajibi wanda dole kowa yayi, akwai na mustahabbi wanda ya samu halin yi yayi, wanda bai samu hali ba bai da laifi. Akwai na falala wanda suke karawa mutane kusanci ga Allah. Kuma kowannen su Allah ya sa annabawa suke mana bayanin abin da ke cikin su na lada, dan mu kwadaici zuwa ga haka. Saboda Allah yana so mu tsira, ya ninninka lada. Wallahu yudha'ifu liman yasha, yadda Allah ya yi mana tagomashi, hanyoyin tsira suna da yawa. Idan mutum ya bi su zai ga cewa zai samu falala mai yawa. Duk Allah ya yi waɗannan ne dan a tsira din. Wa arrafahu turqa tahsilis sa'ada, kuma Allah ya sanar shi mu hanyoyin samun tsira. Wa a'tahu asbabaha, kuma Allah ya ba mu sababban da za mu samu tsira, ya ba mu ji da gani da hankali. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida, ya ba mu ji da gani da hankalin da za mu lissafa abubuwa, ya ba mu lafiya wanda za mu yi amfani da ita mu yi ibada, mu yi sallah, mu yi azumi, mu je aikin haji, mu nemi dukiya, in mun samu mu yi zakka. Kaga ya ba mu asbab, ya kuma ba mu ainihin wato damammaki da yawa na koyon addini. Wa haddarahu min wabali ma'asiyati, sannan Allah ya ja kunnan mu daga hadarin da ke cikin saba mushi, ya ga mana laifi kaza ga hukuncin sa, laifi kaza ga zalubin sa, laifi kaza ga aqibar sa. Wa ashhadahu ala nafsihi wa ala ghairihi shu'umaha wa iqabaha, sannan Allah ya nuna mana akan kanmu da kuma wasu mu, ya nuna mana shu'umcin laifuffuka da uqubar laifuffuka. Akwai laifukan da tun a nan duniya sai Allah ya nuna mutane uqubar da ke tare da laifin dan a ji tsoron abin a guje shi. Wa qad ahsana al-qa'il, mai waka yace, wa hasratahu taqaddala umru wa saramat sa'atuhu bayna dhilli al-ajiz wal kasali, yace mutun yayi asara wanda zai bari rayuwar shi ta kare ga baki daya cikin kaskanci da gazawa da kuma kasala, ya kasa tashi abinda zai tsururuta ya amfana. Wannan rayuwa ta shekara 60 ko 70 ya kasa yin abinda zai mora har abada, to wannan yayi asara. Allah ka tsare mu. Wal qawmu qad akhadhu darban najati wa qad saru ila al matlab al a'la ala mahal, yayin da kuma wasu mutane su kuma sun dauki tafarkin tsira kuma sun bi tafarkin da zai kai su zuwa ga abinda suke nema na tsira a hankali a hankali. Malam yace, wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa ga baki ɗayan su. Gashi nan a ƙasa yayi bayanin cewa asalin wannan wato littafi wata lacca ce da ya gabatar a wani masallaci mai suna Jami'u Birrul Walidaini a garin Tabuka na ƙasar Saudi Arabia. Wannan muhadara an yi ta a ranar 22 ga watan Sha'ban shekara ta 1435, wato kwatankwacin shekaru 13 da suka gabata kenan. Yace kuma sai wasu daga cikin ƴan uwa da suka ji fa'idar muhadara da yayi sai suka yi transcribing ɗin sautin, aka gyara shi aka maida shi zuwa wannan tsari da kuke gani, sannan aka kawo malamin ya sake dubawa sai aka fitar da shi a gurin a matsayin wannan dan pamphlet din wa muke cin gajiyarsa. Allah ya saka musu alkhairi gaba daya. To bayan wannan muqaddima sai malam yace al-mujibul awwal, abu na farko wanda zai ma mutum, zai securing mutum tsira, zai maka zamana, zai tabbatar maka da tsira a wajen Allah nan duniya da ranar alkiyama, abu na farko shine tauhidullahi azza wa jalla wa ikhlasuddin lahu, dayanta Allah madaukakin sarki da tsantsanta bautar Allah, ka gujewa duk wani abu da yake shirka, duk wani abu da zai iya zamar da kai zuwa ga shirka. Sannan zaka bautawa Allah, ka bautawa Allah dan shi Allah din madan mutane su gani ba. Wannan shine abu na farko da zai sa bawa ya tsira. Fa azamu asbabin najati yawmal qiyamati bal la najata illa bihi tauhidullahi azza wa jalla wa ikhlasuddin lahu, mafi girman abinda zai tsiratar da mutane ranar alkiyama. Yace kai abinda ma ba zai yi mutum ya tsira ba sai da shi shine tauhidi da ikhlas. Wa taqaddama fil qissati al'azimati sabiqati qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam, yace ya gabata an ambaci waccan kissa mai ban mamaki mai girma da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana game da baffan sa Abdul Muttalib, yace man qabila minni al kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fa hiya lahu najatu, na gabatar wa da ammina kalmar la ilaha illallah bai karba ba. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace to a cikin ku duk wanda ya karbi wannan kalma, ya karbi kalmar shahada, yayi imani da ita, to na tabbatar mai da cewa zai tsira ranar alkiyama, ina mishi albishir cewa zai tsira ranar alkiyama. Wal muradu bil kalimati kalimatu tauhid, ita ce kalmar la ilaha illallah. Walaysa al muradu an yatalaffaza biha al insanu fa hasab, ba wai ana nufin kawai mutum ya dinga faɗan kalmar shahada da bakin shi kawai ba, wa innamal muradu, abinda yake nufi tahqiqu ma dallat alayhi min ikhlasiddin lillahi azza wa jalla, tabbatar da abin da kalmar take nuni zuwa gare shi na tantance addinin Allah wa ifradihi azza wa jalla bil ibada da tsayanta Allah a wajen bauta ba wai fadan kalmar la ilaha illallah da baki kai ba a fada da baka zuciya ta kudirce sannan gaɓoɓi su yi aikin da take hukuntawa fattauhidu huwa al-ghayatu allati khalaqa Allahu azza wa jalla al-khalqa li ajlihi domin ko bauta Allah shi kadai ita ce manufa ta farko wadda a sanadiyar ta ne Allah ya halicce mu gabaki daya da mutane da aljanu da dabbobi da tsuntsaye da komai da kowa Allah ya halicce mu dan babbar manufa ita ce manufar bautata masa wa aujadahu kuma Allah ya samar da mu ne li tahqiqiha dan tabbatar da wannan manufa kama qala azza wa jalla kamar yadda Allah yake cewa wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba sai dan kawai su bautata mun haka Allah ya faɗa cikin suratul zariyat kuma yace wa qala kuma yace wa qada rabbuka Allah ubangijinka ya sanya doka Allah ta'budu illa iyyahu kar a bautata wa kowa sai Allah wa qala sallallahu alaihi wa sallam cewa wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ddin su bayi ba a umurce su da wani abu ba sai dai kawai su bautata wa Allah shi kadai suna masu tsantsanta mushi addini hunafa'a suna masu bin miƙaƙƙiyar hanyar addini fa asasun najati wal falahi yawmal qiyamati tauhidullahi saboda haka wato foundation na tsira da samun ɗaukaka a ranar alkiyama shine tauhidin Allah madaukakin sarki wa hadhihi najatu hasila bit tauhid ala nu'ayn wannan tsira da bayi za su samu ranar alkiyama iri biyu al-awwal na farko najatun min dukhulin nar akwai bayin Allah da za su tsira ga baki daya ba za su shiga wuta ba saboda tauhidin su فالمرء ان كان محققا للتوحيد تحقيقا كاملا هو ان يتبتوا ده الله توحيدي cikakken tabbatarwa ya fada da bakin sa ya rike a zuciyar sa yayi ayyukan tauhidi sallah da azumi da sauransu ya cika su gurgurdan iyawar sa fattaqullaha masata'tu to wannan fa innahu lan yadkhula an-nar wannan ba zai shiga wuta ba sab بل يكون دخوله للجنه دخولا اوليا wannan sune yan sahun farko da su shiga aljanna bidun hisabin wala azabi wanda babu hisabi babu azaba Allah ka samu cikin su sune wadanda za a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka je ka ware mutum 70 cikin mutananka ka tura su aljanna sannan a ce an ninka mishi wannan 70 din su 10,012 haka yado a cikin riwaya Imam Ahmad ibn Hanbal to wadannan sune mutane masu tsantsar tauhidi wadanda tauhidin su babu cikin a cikin sa nau'i na farko kenan nau'i na biyu najatun min al-khulud fi an-nar akwai kuma bayin Allah da za su tsira sakamakon tauhidi amma bayan farkon al'amari sun shiga wuta fa hadha fi man lam yukammil at-tauhida mutune tauhidin shi bai cika ba walam yutammimhu bal waqa'at minhu jumlatun min al-ma'asi wa kaba'ir dhunub ya aikata kurakurai yayi kasassaba yayi manyan laifuffuka yayi zalunci wani ya sha giya ya mutu yana cin riba ya ci dukiyar mutane ba da gaskiya ba yayi zina yayi ƙarya yayi wasa da sallah ayyuka iri daban-daban na saban Allah fuli guda ya aikata su amma dai shi musulmi ne ya mutu yana shaida cewa Allah shine mahaliccin sa kuma shine abin bautar sa musulmi amma mai laifuffuka wanda ya dubga kurakurai to irin waɗannan idan Allah madaukakin sarki ya sanya cewa za su shiga wuta Allah bai ga dama ya gafarta musu zunuban nan ba. Allah bai ba da dama a cece su a karon farko ba. An auna kayan su zunubi ya rinjayi lada. waɗannan su ne fasikan musulmai waɗanda za a shigar da su wuta a karon farko. Allah ka tsiratar da mu. To amma fa ba za su dawo ma wuta ba. Hadisai da yawa sun zo kallon cewa daga baya Allah zai fitar da su. Allah zai ba annabawa da manzanni daman su yi ceto, za su cire wasu. Allah zai ba Qur'ani dama ya yi ceto. Allah zai ba muzumunta dama ta yi ceto. Allah zai ba ƙananan yara su ci dama su ci iyayensu. Allah zai ba wasu mala'iku dama su yi ceto. Daga ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai dinga kaiwa yana kawowa a wurin Allah, yana roƙon Allah alfarma cewa har yanzu akwai sauran jama'ar shi a cikin wuta. Allah ya ce mishi to ka shiga cikin wuta. Duk wanda ka gani ka gane shi, ka fitar da shi. Da ya za ka gane su, ya ce zan gane su da alamar alula da alamar sujuda. Gaɓoɓin alula da gaɓoɓin sujuda, Nabi sallallahu alaihi wasallam zai gane ƴan wuta cikin musulmai da wannan yanayi. Manzo Allah sai sama zai ta fitowa da su, ta fitowa da su. Har ya fito da duk waɗanda yake tsammanin sun cancanta su tsira. Sai ya ce ya Allah, na gama fitar da duk mutanen da nake. Sai Allah ya ce to ai har yanzu akwai saura. Har yanzu akwai wasu waɗanda suke da ɗan ƙwayar imani ko yaya ne. Sai Allah ya ce to waɗannan ni da kaina zan cece su. Saboda haka Allah zai yi danka biyu, kamar yadda yake cikin sahih Muslim, ya fidda ragowar duk wani mutum da yake da ko da 0.0.0.5% ne ko ƙasa da haka na imani. Allah zai fitar da su gaba ɗaya. Sai ya rage waɗanda suke cikin wuta, su ne mutanen da kwata-kwata ba su imani da Allah, kafirai zuriya. Saboda haka duk wanda ya mutu da imani, wannan imanin zai amfane shi. Idan imanin cikakke ne, zai amfane shi a karon farko. Allah ya tsirkar da shi daga wuta. Allah ka sa mu na cikinsu. Idan imanin shi na ƙasashe ne, to duk da haka Allah ba zai bashi ya dawo ba a wuta ba. Ina fatan mun gane wannan. Sai ce fa innat tauhida sayunjihi min alqulud fil nar. Lallai tauhidi zai tseratar da bayi masu imani na ƙasashe daga tabbata a wuta. Thumma yakunu ma'aluhu ila aljanna, sannan sai a maida su ƴan aljanna daga nan kuma. Wannan yana nuna mana cewa sha'anin tauhidi sha'ani ne mai girma ƙwarai da gaske, kuma ya kamata kowa ya alkinta tauhidinsa. Ya zama da cewa duk inda yake a duk yanayin da yake yana tare da lafiyayyen imani, saboda ya samu ya tsira ranar alkiyama. Kuma kenan wajibi ne mu san abubuwan da ka iya lalata imani, saboda mu guje musu. Kamar yadda ka san idan ka sai waya mai tsada irin manyan wayoyin nan, ai dole kai mata tanadin da ba za ka yi asara ta. Ka sa mata screen guard, ka sa mata kwaba, kullum kana kaffa-kaffa da ita, ka sa mata security, ka yi mata backup saboda dai a zauna lafiya. Komai nata, wani ma sai in ta ga fuskar ka za ta buɗe, saboda a cikinta akwai kuɗinka, a cikinta akwai document ɗinka, sannan ita kanta dukiya ce tsada gare ta. Kowa yana alkinta ta. Da kuma za ta faɗi ko ta ɓata, sai an dinga maka jaje. Shashi wani mai kashi abin da ya same ta ke. Wannan fa duka ta wuce tsadarta. Ina jin hanyar da ai da wuya a ce akwai waya ta miliyan 20 da wuya, duk tsadar waya. Dukan miliyan 3 ne, miliyan 2, miliyan 4, wannan shi ne ma na yan gayu masu tsada. To ina kuma ga imaninka wanda shi ne lifeline ɗinka na tsira. Kaga wajibi ne ashe ka san menene abubuwan da ka iya rikita maka shi don ka guje su. Ka san kuma menene abubuwan da za su iya boostin maka imani don ka kusance su. Saboda ɗan adam dai da wani abu da zai samu mafi daraja fiye da a ce ya tsira ranar alkiyama. Allah ka sa mu tsira. Saboda haka zan ambata mana wasu abubuwa daga cikin abubuwan da ya kamata lallai mu guje musu, saboda za su iya kai mu ga halaka. Na farko, akwai abubuwan da duk wanda ya aikata su ya yi shirka. In yana so ya dawo musulunci, to sai ya sake kalmar shahada. Matuƙar mutum yana sane ya aikata su, to wannan mutumin ya yi yaban musulunci. Daga cikinsu akwai neman buƙatu a gurin Allah. Abinda Allah ne yake bayarwa, sai a nema a gurin. Haihuwa, mulki, rayuwa, lafiya da ire-irensu. Ka dinga kiran wani bawa daban, ko da bawan nan annabi ne, ko da bawan nan wani salihi ne, ko da bawan nan mala'ika ne, shi kake kira cewa wane ka bani haihuwa, wannan kafirci ne. Hakanan neman agaji a gun waɗanda suke matattu na cikin kaburbura, neman ceto a gun matattu, da kuma yanka dabba ba dan Allah ba, dabba da za a yanka rago ko saniya ko kaza, wanda boka ne ya ce a yanka a yi wani abu na tsafi ko kulumboto, wannan ma fita ne daga musulunci. Haka kuma alwashi ga wani Allah, wato mutum ya ɗauki alwashi irin wanda ake ɗauka cewa zan yi ma Allah bauta iri kaza, to ya ɗauki alwashin zai yi ma wani mutum wata bauta irin abin da ake wa Allah. Haka nan sujuda ga wani Allah, mutum ya sa goshinsa ko ya durƙusa yana ma wani bambaɗanci. Haka kuma tawafi ga kabari, mutum ya dinga kewaye kabari da sunan ibada. Sai kuma tunanin kudurta cewa wani wanda ba Allah ba ya san gaibi, wannan ma ƙaryata Alƙur'ani. Da kuma wato juyar da wani nau'i na ibada ga wani Allah, a yi sallah da nufin wani kake yi mawa ba Allah ba, ko kai azumi da nufin wani kake yi mawa ba Allah ba, ko boka ya ce ma mutum kai sadaka da sunan wani shaidanin aljani ba don Allah ba, wannan duka abubuwa ne da duk wanda ya aikata su, to daga sanda ya aikata sunan shi ba musulmi ba a cikin lissafin addini, wajibin shi ya tuba ya istighfari ya dawo cikin addinin musulunci. Nau'i na farko kenan. Nau'i na biyu, akwai kuma abubuwan da suke abin da ake cewa ash-shirkul asghar, ƙananan shirka waɗanda suna iya kai mutum zuwa ga babbaɗin can. Daga cikinsu akwai riya, mutum ya dinga yin ibada amma a cikin zuciyarshi yana so wasu su gani su yaba mishi, yana karatun Alƙur'ani ko yana sallah ko yana azumi, amma fatansa mutane su dinga yaba mai, suna mai kallon cewa shi mutumin kirki ne, shi bawan Allah ne na gari, wannan shi ma shirka ce ƙarama. Sannan rantsuwa da wani Allah, mutum ya rantse da baban shi ko shehinsa, ko ya rantse da rawanin sarkin garinsu ko wani abu makamancin wannan, wannan ma shirka ne amma ƙarama ce. Wato su ba sa fitar da mutum kai tsaye daga addini kamar yadda waɗanda suke fitar da shi. Sannan ratayen abubuwa da ake tunanin za su kawo tsari, guru da laya da ire-irensu, musamman wanda suke ɗauke da wasu siddabam da surkulle da wasu rubuce-rubuce marasa ma'ana, wannan ma shirka ne da ke kai mutum zuwa ga fita daga addini. Sai kuma canfi shine kudurta cewa idan abu kaza ya faru, misali mutum ya kudurta cewa an ya fita kasuwa, in ya fara mu'amalar kasuwanci da bashi, to ranan ba zai samu arziki ba, ko in ya fita kasuwa ya fara zama shi ne farkon wanda ya bude shago a plaza su, to ranan babu alheri, ko in ya ga kuturu ko makahu ko wani abu makamancin irin waɗannan abubuwan. Wani ma akwai irin abincin da zai ce in an dafa abinci kaza ranar kaza, to inda ya ci to ya samu matsala, wannan shi ne canfi. Da kuma mujarradin zuwa gun boka, ko da abin da ya faɗa maka baka yadda ba, in ko ya faɗa maka ka yadda, to ka kafircewa abin da aka yi hukumar Allah sallallahu alaihi wasallam shi. Amma mujarradin zuwa wurin boka ko ɗan tsibbu ko matsafi, sai ya faɗa maka wasu maganganu, sai ka ci sun yi nauyi, sai ka kasa yi, ya ce in kana son buƙatar ka ta siyasa ko ta muƙami, ko kina son buƙatar ki ta haihuwa ko ta kada a yi miki kishiya, sai an yi kaza, sai an yi kaza, sai an yi kaza, sai faɗi wani mummunan abu da ka ji kai ba za ka iya ba. Saboda bokaye suna faɗa abubuwa waɗanda wani sai tsiga jikinka ta tashi, zai ce sai an yi sai ka kwana uku ba kai sallar asuba ba, in kana son wannan aikin ya ci. Ko ya ce sai an nemo jinin haila an yi rubutu da shi a allo, za a rubuta laya amma da jinin haila za a yi rubutun. Ko ya ce sai an je, sai mutum ya je ya yi luwaɗi. Duk bokaye suna faɗa irin wannan munanan maganganun. To sai ka mana da sauran imaninka, da ka ji magana sai ka ji kai gaskiya ba zan iya ba, boka a bar shi kawai.
to wannan mujarradin zuwa gubbokan nabi yace ba a san sallata ta kwana 40 la hawla wala quwwata illa billah Allah ya tsare mu sannan kuma sai a idan mutum yace laulallahu wa fulan da ba dan Allah da wani ba wannan ma yayi karamar shirka sai dai yace ba da ba dan Allah ya kaddara ba sannan wani ya zama sama bida ban samu kaza haka nan wuce iyaka wajen girmama mutane taqdisul ashkhas irin abinda sufaye suke wajen girmama shehunansu har a dinga ba su matsayin Allah da matsayin annabawa har a dinga ganin cewa duk abinda suka yi daidai ne har a dinga ganin cewa mutum yana saban Allah karara amma a ce wai shi yana da wani ilimi na ba'ini babu komai wannan ma yana bayuwa zuwa ga halaka sannan da kuma ainihin wato yawaita wato abin nan kwaikwayo da kafirai a cikin ibadojinsu kuma wannan shirka karama nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce mafi tsoron abin da yake tsoratawa mutane kamar yadda yake cikin hadisi da yake cewa inna akhwafa ma akhafu ala ummati ash-shirkul asghar mafi kankantar shirka shine abin da nake tsoratawa al'ummata nau'i na uku sune wasu abubuwa waɗanda ya kamata mu kiyaye su saboda suna iya zama zari'a zuwa ga waccan shirka babba ko karama daga ciki akwai al-ghuluw fi salihin zakewa wajen yaban mutanen kirki musamman wanda suka riga suka shuɗe ayi ta ambatonsu ba a so a dinga ambato irin wanda zai bayu zuwa ga ganin cewa wane wani mutum ne wanda babu irinsa kwata-kwata da haka ne aka yi har aka kai ga shirka kamar da ya zo a cikin kisa annabi Nuhu alaihi salam kisa mutanen annabi Nuhu alaihi salam su ya Musa da ya Uqa da Nasara da makamantansu haka nan kuma gina masallatai a inda akwai kaburbura duk inda akwai kabari to an hana a gina masallaci inda akwai masallaci to an hana a kawo kabari wajen wannan ma na daga cikin wasa'il na shirka yana daga cikin mummunan ɗabi'ar da kuma yanzu ta baza gari musamman a gidajen shehunnai da wasu manyan malamai mutum ya mutu ne ko a kai shi makabartan musulmai sai a zo a ware wani waje kusa da masallaci ko a cikin gidan shi sai a burne shi wannan bata ce zari'a ce kuma zuwa ga halaka duk mutum musulmi ya mutu ba a ɗauke shi a kai shi makabartan musulmai a rufe shi ya fiye mai zaman lafiya da shi da na bayansa saboda kullum an je makabarta za a yi addu'a ga dukkanin mamata za ta shafe shi a nan kuma galibi za a dinga zuwa ziyara ne ana yin abubuwa da suka saba wa addini a inda yake hakan nan wato ɗaukan kaburbura a matsayin wuraren bukukuwa ko wuraren ziyara ta koda yaushe a yi makabari wani shiri na musamman don a dinga zuwa inda yake da kuma neman tabarruki da abinda shari'a bata ce yana da albarka ba abinda babu dalili akan cewa yana da wata albarka ta musamman wani gini ko wani mutum ko wani littafi a dinga shafa shi ana neman albarka ko a fito da wani itace a ce wannan sanda annabi wani ne ko wannan gashin annabi wani ne duk wannan karerai duk waɗannan hanyoyi ne na bayuwa zuwa ga shirka sannan da kuma wato yaɗa labarai marasa inganci da suka shafi addini kamar shi wannan labarin za a ce wai ga wani ya zo da riga annabi Nuhu ko wani ya samu ragowar gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ga sandar annabi Musa kuma duka ƙarya ne babu inda ake samu wannan abubuwa a duniya amma sai a zo a tara jahilai a yi ta rudansu su yi ta wahala a kan waɗannan abubuwan suna biyan kuɗaɗe don su taɓa ko don su shafa ko don a jiƙa a ba su ruwan su sha duk wannan hanyoyi ne na halakar da mutane wajibi ne mutum mai hankali ya guji irin waɗannan abubuwa don ya tsira da imaninsa to kamar yadda muka ambata ɗazu a cikin huɗumanmu abubuwan da za su taimaka maka ka ga ka tsira da imaninka babu kamar bibiyar alƙur'ani mai girma karanta shi da tadabburinsa da fahimtar ma'anoninsa da sauraron masu wa'azi da suke karanta alqur'ani a bisa tafarki mai kyau da kuma aiki da abinda yake cikin sa. Na biyu kuma ikhlasi wajen ibada da dagewa wajen roƙon Allah ya sa mu cika da imani da yawaita ainihin wato addu'a da guje ma wuraren da ake irin waɗannan shirkiyat din da kuma tarayya da mutanen kirki. Ya zama ko ina kake ka dinga zama cikin mutanen kirki waɗanda za su zama maka kariya daga barna. Allah ka tsare mu. To wannan kenan. Sai mu koma cikin tafin da malaka yake cewa wa amma man jaa yawmal qiyamati bighairi tauhidi fala matma'a lahu fin najati abada. Wanda duk ya bari ya gamu da Allah ranar alkiyama ba tare da yana da imani ba, ba tare da tauhidi ba, to wannan babu wata dama ta tsira a gare shi har abada, ya riga ya halaka. Wala sabila lahu lilailir rahmati wal ghufran. Babu yadda za a yi samu rahama Allah ku gafara Allah. Duk fadin rahama Allah da gafararsa ba Allah ya tsare kafirai daga samun ta. Qala Allahu azza wa jalla, Allah ya faɗa ala lisani rasulihi Isa alayhi salam, yana ba mu labarin abinda Isa yake faɗa alayhi salam da Nabi Isa yace innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'awahu an-nar. Lalle wanda yawa Allah shirka to Ubangiji madaukakin sarki ya haramta mishi dadin aljanna kuma wuta ita ce makomarsa cikin suratul ma'ida. Wa qala Allahu azza wa jalla, kuma Allah yace wal ladina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamut. Waɗanda suka kafirta to wutar jahannama ita ce makomarsu. La yuqda alaihim, ba za a kashe su gaba ɗaya ba. Fayamutu, balantana su mutu. Azaba ba za ta kashe su, balantana su ce su mutu sun huta. Wala yukhaffafu anhum min azabiha, kuma ba za a rangwanta musu azabar ba. Kadhalika najzi kulla kafurin, Allah yace haka za mu sakan kawo duk wani kafir. Wa hum yastarikhuna fiha, za a jiyo su a cikin wuta suna kwarma ihu, suna daga murya, suna karaji, suna wayyo sun shiga uku sun lalace. Fiha, a cikin wutar suna cewa rabbana, ya ubangijinmu, akhrijina, ka taimaka ka fitar da mu daga wutan nan, ka mai da mu duniya na amal salihan, mu ma mu je mu aiki na gari, ghairal ladzi kunna na'malu, ba irin wanda muka yi ya kawo mu wutan nan ba. Allah ya ce awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Allah ya ce babu dama, ashe ba mun raya ku iya tsawon rayuwa wacce ya isa mutum ya wa'azantu ba? Iya dadewar ku a duniya bata sa kuka wa'azantu ba? Allah ya ce waja'akumun nadhir, kuma mai gargadi ya zo muku, wato annabawa da manzanni, a wata fasara kuma furfura. Shekaru idan suka sa haka yi furfura, ya kamata a ce ko da da can ƙuruciya ta sa ka yi sharholiya, ka saki jiki, don ka ga furfura a jikin geminka, a jikin gashin kanka da sauran wuraren da gashi ke fita, ya kamata mutum ya shiga tattayinsa. Shi ne annabiyu, wato wani alam ya zo mu kafin lokacin mutuwa. Kun rayu shekara 10, 20, 30 cikin ƙuruciya, to Allah ya ba ku uzuri akan wannan. Kun kai shekara 40 kun yi hankali ba ku gyara ba, kun kai shekara 50, 60 furfura ta fito ba ku gyara ba, ku ba wani uzuri. Shi ne Allah ya ce waja'akumun nadhir. A cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi yake cewa duk mutumin da ya shekara 60 a duniya, to Allah ya yanke mishi hanzari. Wato irin hanzarin da za a bai wa na baya a ce to ai ƙuruciya ne, to wanda ya shiga 60 ba za a ba shi wannan hanzarin ba, wajibin shi shiga da tayinsa, shi ma ya san ba zai kuma sake rayuwa irin wanda ya biyo yayo a baya ba, ya san cewa abin da ya rage masa kaɗan ne compared to abin da ya rayu. Allah ya ce ba zai yi ba. A wasu wurare daban Allah ya ba mu labarin irin wannan ƴan wuta za su yi ta cewa a mai da su. Allah ya ce ba zai yi a mai da su ba. Allah kuma ya ce ya san ko da ya maishe su, walau adu walau ruddu la adu limanhu am, da za a dawo da su duniya, Allah ya ce wallahi sai sun maimaita laifin da suke yi din mutanen banza ne. Saboda Allah ya ce ba za a dawo da su ba. Fadhuqu, Allah ya ce ku dandani azaba, fama lil zalimina min nasiya. Az-zalimai ma'ana kafirai, ba su da wanda zai taimaka musu. Allah ka kare mu daga wannan yanayi. Wa qad dhakara Allahu azza wa jalla hadhihi al-aqsam ath-thalathati. Wadannan to kun ga yanzu mutane iri uku ne kira. Akwai masu tsira kai tsaye, akwai wanda za su tsira amma bayan sun biya ta wuta saboda laifukansu, akwai wanda ba za su tsira ba gaba ki daya. Shine irin nau'in mutanen da za a lahira. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'i. Wasu sashin a aljanna, wasu sashi a wuta. Bayan aljanna kala biyu ne, akwai wanda za su shiga kai tsaye amma daga baya su fito. Haka nan su ma ƴan wuta iri biyu ne, akwai wanda in sun shiga babu fita, akwai kuma masu fita. To waɗancan masu fitan su ne za su kuma su zama ƴan aljanna. Ina fata mun gane. Shi ne sai ce waɗannan nau'o'in guda uku, annajina min dukhulin nar, masu tsira daga shiga wuta, wannajina min al-khuludi fiha, da masu tsira daga tabbata a wuta, wa ghairin najina mutlaqan, da wanda ba za su tsira ba, Allah ya ambace su zikran mutataliyan. Allah ya ambace su haka a jere fi qaulihi ta'ala, a cikin fadin Allah cikin suratul Fatiha da Allah yake cewa thumma awrasnal kitaba alladhina istafaina min ibadina. Allah yace sannan sai muka gadar da littafin izuwa ga mutanen da muka zaba cikin bayinmu. Faminhum, daga cikin su akwai zalimul li nafsi, akwai wanda yake cutar kansa, shine wanda yake wasa da addini, wanda yake sawarwara, yana da imani amma yana zaluntar kansa. Wa minhum muqtasid, daga cikin su akwai wanda yake aikata duk abin da yake wajibi a kansa, wato shi bai gazawa daga wajibi kuma bai karawa. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah, daga cikin su kuma akwai wanda yake gaggawa aikin alkhairi, Allah ya bashi dama yin haka. Shine wanda yake aikata wajibobi kuma ya aikata mustahabbai, wanda yake yin farilla kuma ya nafila. Waɗannan ukun duka cikin musulmai suke. Akwai musulmi mai cutar kansa, yana wasa da addininsa amma dai musulmi ne. Akwai musulmi wanda yake yin sallolinsa cikakku, yayi azuminsa na Ramadana, yayi kaza yayi kaza, amma baya yin abubuwan da suke na nafila, baya yin sunan rawatib, baya azumin nafila, baya sadaka, baya in ya samu halin zakka zai yi amma ba zai sadaka. In ya samu duk abin da yake wajibi zai aikata, wanda yake mustahabi bai damu da shi ba. To wannan shine muqtasid, wanda yake cika iya ma'auni na abin da aka daura masa. Akwai kuma wanda Allah ya ƙara mishi baiwa fiye da wannan, shine yayi ayyukan shi na wajibi amma kuma yana ci gaba da aikin alkhairi. Kullun shine nafila, shine azumin nafila, shine sadaka, shine umara, shine aikin haji wani bayan wani, shine kyauta, shine taimakon magajiyayu, shine taimakon mabukata, taimakon ƴan uwa, taimakon addini. Ko ina ya samu damar da zai aikin alkhairi ba wasa da ita. To wannan shine sabiqun bil khairati. Saboda idan an je aljanna su ma haka za su zama sabiquna sabiqun ulaika al muqarrabun fi jannatin na'im. Waɗannan akwai wanda suke na kusa da Allah, akwai wanda yake su dai suna tsakatsaki cikin aljanna, akwai wanda kuma sai an yi tarka-tarka za su shigo. Ina fata muna gane. Duk waɗannan guda ukun suna cikin masu tsira. Sai Allah ya ce dhalika huwa al-fadlul kabir, wannan shine falala mai girma. Ila qaulihi, har zuwa faɗin Allah da ya ce wallazina kafaru lahum naru jahannam. To kafin nan sai Allah ya ce jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harirun. Allah ya ce wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur alladhi ahallana daral muqamati min fadlihi. Allah ya ce menene ma alladhi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha laghubun. Sannan sai ya ce walladhina kafaru, malam ya yanke wannan ayoyin, walladhina kafaru lahum naru jahannam, wanda suka kafirta ma Allah su ne suke da ainihin wutar jahannama. La yuqda alaihim fayamutu, ba za a kashe su su mutu su huta ba,
wala yukhaffafu anhum min adhabiha, ba kuma za a rangwanta musu azabar wuta ba. Kadhalika najzi kullu kafurin, haka muke sakan kawo duk wani makafirci. Shine yace fal ismul awwal fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam azza wa jalla, kashi na farko sune wa minhum muqtasirun wa minhum sabiqun bil khairati, wadannan guda biyu sune fa haula innajuna min dukhulin nar, sune suke tsira ba sa shiga wuta. Wa yadkhulul jannata dukhulan awwaliyan biduni hisabin wala abad, zasu shiga aljanna a karon farko babu azaba babu hisabi. Allah ka samu na cikin su. Wal farqu bainal muqtasibi was sabiq bil khairati, bambanci tsakanin muqtasib mai yin gurgudu was sabiq bil khairati da mai yin gaggawan aikin alkhairi. Annal muqtasida shi mai yin gurgudu, wallazi fa'ala alwajiba wa taraka almuharram, shine yake aikata duk wajibin da aka daura mushi kuma baya aikata abin da aka haramta mushi. Yayi sallar sa, yayi azumin sa, yayi zakkar sa, yayi aikin hajjin sa, kuma baya sabawa Allah da ya aikata manyan laifuffuka masu zurma mutun zuwa ga wutar. Wa amma sabiqu bil khairat, shi kuma mai gaggawa shine fa huwa allazi zada ala zalika, shine wanda ya kara akan wajibi bi fi'lir raga'ib wal mustahabbat, ya aikata wanda ake fadituwa da aikata su da kuma mustahabi. Wal qismu thani, nau'i na biyu fi qaulihi shine fadin Allah da yace fa minhum zalimun li nafsi, a cikin wadanda Allah ya bai wa littafi akwai masu cutar kansu. Wa haula in najuna min alqulud fi an-nar, sune wadanda zasu tsira ba zasu wanzu a wuta ba. In dakhaluha, in ma sun shige ta bi sababi zunubihi, sakamakon zunubansu. Fa zalimun li nafsihi, mai cutar kansa wallazi zalamaha bil ma'asi wa dhunubi, shine wanda ya cuci kansa ya laifuffuka ya kurakurai. Allati dunal kufur, amma laifuffukan da basu kai kafirci ba, ya sha giya ko yayi zina ko yayi caca ko ya ci riba ko ya saba wa iyaye ko yayi zalunci a shugabanci ko yana yin ƙarya ko yana wasa da sallah ko duk irin waɗannan laifuffuka waɗanda ba kafirci bane amma laifuffuka ne. Sai ce fa huwa mu'arradun lil uqubati, to wannan ya auka da kansa cikin uquba. Wa dukhulin nar, kuma yana iya ya shiga wuta. Illa annahu inda khalaha, amma fa in ma ya shiga fa innahu la yukhallad fiha, Allah ba zai sa ya wanzu a cikin wutan ba. Bal yanju bima manna Allah azza wa jalla alaihi min at-tauhid wa ikhlasi dinillah, wata rana zai tsira saboda abinda Allah ya mishi baiwa da shi na cewa ya mutu musulmi kuma ya mutu da imani. Wa amma al-qismu thalis, nau'i na uku sune fadin Allah wallazina kafaru lahum naru jahannam, zuwa ƙarshen aya. Waɗanda suka kafirce wa Allah wuta za su shiga. Allah ya ce ba za a kashe su ballantana su huta ko ba za a rangwanta musu da azaba ba. Fa haula'i la matma'a lahum fin najati yawmal qiyama, waɗannan ba za su tsira ba ranar alkiyama. Li'annahum lam yuwahhidu Allah azza wa jalla, don ba su yi Allah tauhidi ba. Bal ja'u bima yanqudhu min ash-shirki wal kufri, sun aikata abin da yake warware tauhidi na shirka ko kafirci. Sai malam yace an Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala, sayyidina Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa, lamma nazalat, yayin da Allah ya saukar da fadin sa, alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin, cikin suratul an'am, wanda suka yi imani kuma basu cakuɗa imanin su da zalunci ba. Allah ya ce ulaika lahumul amru wa hum muhtadun, wannan suna da aminci kuma su ne shiryayyu. Shaqqa zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wannan magana ce wa sahabbai nauyi suka dinga cewa ayyuna la yadhlimu nafsahu, ya manzon Allah an ce wanda ya yi imani kuma bai cakuɗa imanin shi da zaluntar kansa ba. To a cikinmu babu mutumin da bai zaluntar kansa, babu mutumin da bai yi wani kuskure ko laifi ko gazawa ta ɗan adam ko ganganci ko rafkannuwa ko fusgar shedan, babu mutumin da ya tsira daga wannan. To yaya kenan? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, ai ba haka bane, laisa huwa kama tadhunnuna, ba abinda kuke tsammani bane. Wa innama huwa kama qala luqmanu liibnihi, sai dai kamar yadda Luqmanul Hakim
ya faɗa ma ɗansa kamar yadda Allah ya bamu labari a cikin Alkur'ani da yace masa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya kai dana kar ka sake kaiwa Allah shirka lalle shirka zalunci ne mai girma to shine wannan zalunci haka ce wallazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin ay bishirkin wanda basu cakuɗa imanin su da zalunci ba wato zalunci da ma'anar shirka sai sai sahabbai suka ji sauki a cikin rayuwarsu fa fassarahu bishirki kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya fassara cewa shirka ake nufi fa yakunu al-amnu min ta'abidil abadi sai zama shine wato imani wanda zai amintar da mu daga dawwama a cikin azaba wanda zai amintar da musulmi daga shiga cikin azaba wa an umara radiyallahu anhu annahu fassarahu bidhanbi sanan sayyidina umar shi kuma ya fassara wa lam yalbisu imanuhum bidhulmin yace ai bidhanbin zunubi fa yakunu al-amnu min kulli azabin sai zama wannan fassara ita kuma tana nufin amuntuwa daga duk wani nau'in azaba akwai amuntuwa daga tabbata a wuta in an fassara da ma'anar imani akwai kuma amuntuwa daga duk wani nau'in azaba in an fassara da ma'anar ainihin wato zunubi wa qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah ibn taymiyyah yake cewa wallazi shaqqa alai zalika alaihim zannu anna adh-dhulma al-mashruut huwa dhulmul 'abd nafsuhu abinda ya kawo musu wannan tsanani a cikin tunaninsu sun yi tsammanin cewa ana nufin zaluncin da mutum ke wa kansa wa annahu la yakunu al-amn wal ihtida'u illa liman lam yadhlim nafsuhu cewa babu wanda zai shiriya ya samu aminci sai wanda bai cuci kansa ba fa bayyana nabi sallallahu alaihi wasallam lahum ma dallahum ala anna shirka zulmun fi kitabillahi azza wa jalla nabi bayyana musu cewa abinda yake nufi da shirka da zulmu anan shine shirka wa hina idin fala yahsul al-amn wal ihtida'u illa liman lam yalbis imanahu bi hadha al-zulm saboda haka babu wanda zai samu shiriya da tsira sai wanda bai cakuɗa imaninsa da shirka ba faman lam yalbis imanahu bihi kana min ahli al-amn wal ihtida'i wanda bai cakuɗa wato imaninsa da shirka ba yana cikin wanda suka tsira suka samu shiriya kama kana min ahli al-istifa'i kuma yana cikin wanda Allah ya zaba fi qawlihi da Allah yace thumma awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi sannan muka gadar da littafi ga bayinmu da muka zaba a cikin su akwai wanda ya cuci kansa wa hadha la yam fi an yu'akhadha ahaduhum bi dhulmi nafsi wannan kuma bai nufin ba za a iya kama wani da abin da ya cutar da kansa ba idan lam yatub idan ya mutu bai tuba ba kama qala sallallahu alaihi wasallama kamar da Allah yace afun kama qala azza wa jalla kamar da Allah yace faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda ya aikata abu komun kankantarsa zai ganshi na alkhairi haka nan wanda ya aikata abu komun kankantarsa zai ganshi na sharri wa qad sa'ala abubakar annabi sallallahu alaihi wasallama an zalika faqala sai na abubakar da yaji wannan karatun cewa komun karancin abin da ka aikata zaka ganshi sai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah wa ayyuna lam ya'mal su'an to waye a cikin mu bai aiki mummuna ba faqala sai annabi yace ya abubakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kai abubakar alasta tansabu ashe ba kana shiga cikin musiba ba alasta tahzan ashe ba kana shiga cikin damuwa ba alasta tusibukal awba'u alwa'u ashe ba kana shiga cikin wato tashin hankali da damuwa ba fadhalika ma tujzauna bihi to su masu imani da Allah ya nufin ya tsirtar da su a lahira imanin su bai halasi wasu kurakurai ba sai Allah ya musu sakamakon kurakuran a nan duniya da rashin lafiya da damuwa da bakin ciki da musibun da suke samun su duka yana madadin laifukan da suke wa Allah ne a duniya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum akwai mutumin da zai mutu ranar da zai mutu bai da zanubi ko kwaya daya Allah ya karkade ne duka zanubin shi sakamakon jarabawoyin da ya shiga da kuma sakamakon ciwon ajali da yi idan Allah ya so mutum ya tsira yayi laifukan amma Allah ba zai kama shi da su a lahira ba sai Allah ya kama shi da wasu sashi a nan duniya Allah kuma sai ya kauda kai akan wasashin. Saboda musulmai daga cikin faman ya amal misqala zaratin sharran yarahu, akwai wanda a duniya ne ake ganin shi abin da yake samun ka na bala'o'i da musibu da fitintunu, yana cikin sakamakon aikin da kake yi wanda yake na laifi. Wallahu a'lam. Wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma Jami'u Tirmidhi. Sai malam yake cewa fa bayyana annal mu'min alladhi idha taba dakhala aljannata qad yujza bi sayyi'ati fid dunya bil masa'ib allati tusibu. Mumini wanda ya tuba ga Allah kuma ranar alkiyama zai tafi aljanna kai tsaye, to ana mishi sakamakon laifukan shi ne a nan duniya ta hanyar musibar da ke samun sa. Faman salima min ajnasid dhulmi thalasati kana lahul amnu tammu, wanda ya tsira daga nau'in waɗannan zalunci guda uku, to zai samu aminci cikakke. Wato baya zalunci shirka, baya zalunci manyan laifuka, baya zalunci wasa da ayyukan da Allah ya daura masa. Wal intida'u tammu, zai samu cikakken shiriya. Wa man lam yaslam min zulmihi nafsa, wanda bai tsira daga cutar da kansa ba, kana lahul amnu wal intida'u mutlaqan, zai samu aminci da tsira a jumlace. Bima'ana annahu la budda an yadkhula aljannata kama wa'ida bidhalika fil ayati al-ukhra, tabbas zai shiga aljanna. Wa qad hadahu Allahu azza wa jalla ila siratil mustaqim, kuma Allah ya shirci shiga ta farki madaidaici, alladhi yakutu kuna aqibatuhu fihi ila aljanna, wanda karshen al'amarin sa zuwa ga aljanna ne. Wa yahsulu lahu min naqsil amni wal ihtida'i bihasabi ma naqasa min imanihi bi dhulmihi nafsuhu, sannan ya samu tawaya a cikin shiriyarsa da tsirarsa da gwargwadon abin da ya tauye na laifuffukansa da kasasabarsa. Amma dai fil jumla zai tsira insha Allah. Allah ka sa mu tsira ga baki dinmu, Allah ka gafarta mana zunubanmu, ka rangwanta mana. Kamar yadda muka ji, wannan ita ce sunan Allah game da bayinsa. Bayi muminai wanda suka mutu da imani za su tsira, amma tsiransu kala-kala ne. Akwai masu tsira kai tsaye saboda cikin imaninsu, akwai wanda tsirarsu sai Allah ya musu hukunci gwargwadon laifukansu amma da za su tsira. A cikin waɗancan masu imani ba wai ma'asumai ne ba sa yin laifuka ba, amma Allah yana jarabtansu da wasu abubuwa a duniya a madadin zunubansu ɗin nan 'yan ƙanana, shine damuwa da baƙin ciki da rashin lafiya da asara da sauran bala'o'in da suke aukawa mutum mumini a nan duniya. Ba wai dan Allah baya san shi bane, a'a, Allah yana mishi haka ne dan ya rangwanta mishi wato abinda zai kama shi da shi a lahira. Shi sa ma hadisi ya zo cewa al-anbiya'u ashaddu an-nasi bala'an thumma al-amsalu fal-amsal, annabawa sun fi kowa shiga cikin bala'i daga nan kuma haka dai haka ne. To wanda kaga Allah ya jarabce shi a duniya, idan mai zunubi ne to sai Allah ya kankare mai zunubi, idan ko ba mai zunubi bane sai Allah ya ƙara mishi yawan ladan shi sakamakon jarabawa da Allah ya mishi a duniya. Wannan dai yana cikin falalar Allah da yake mana. Saboda ƙurewar lokaci za mu saurara a nan insha Allahu. Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan al-mujibu al-thani, abu na biyu daga cikin abubuwan da suke wato kawo mutum tsira shine bin sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama, wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.